labarin wasan namu na yau za mu koma Najeriya, inda a Najeriya ministan ma'aikatan matasa da wasanni na ƙasar Najeriya Solomon Dalin ya umarci hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya NFA da ta biya tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa na Flying Eagle under 33 canjin siyasiya albashinsa na tsawon watanni 5. Ministan ya bayyana haka ne a yayin wata ziyara da siyasiyar ya kai masa ofishinsa da ke Abuja da shi da mai ɗakinsa Unai. Siyasiya shi ne ya jagoranci kungiyar kwallon kafa na 'yan ƙasa da shekara 23 zuwa gasar Olympics, inda ya samu nasarar lashe tagulla a matsayi na 3. Haka hukumar ta NFF ta ce wata ga wata takarda da ta fito daga sa hannun samfin siyasiya wanda yake bayyana zai aje aikinsa ba, inda ake rasa rasin siyasiyar ya rubuta takarda wa hukumar don rufin aje aikinsa saboda rashin biyan albashinsa da ba a yi ba na tsawon wata 5. Sai dai dama shi siyasiyar kwantirakinsa zai kare ne bayan dawowa daga gasar Olympics da aka yi a ƙasar Brazil. ‘Yan wasan Najeriya Victor Moses da Victor Osimhen tare da Musa Muhammad sun bayyana a sansanin horar da ‘yan wasan Super Eagles na Najeriya da ke Akwa Ibom, inda za su fafata wasan neman shiga gasar kofin nahiyar Afirka da za su yi da ƙasar Tanzania. Sai dai Najeriya da Tanzania dukkansu za su yi ne don cika kuzumi domin an fidda su gawa wannan rukuni, inda Egypt ta samu nasarar zuwa wannan wasan. Sai dai masu hasashe na ganin Najeriya sun biyi manyan 'yan wasa ne bisa gwaji da za su yi wanda zai ba su damar zuwa wasan da za su fafata da ƙasar Zambia ranar 3 ga watan Oktoba na shekara 2016 na neman shiga gasar cin kofin duniya wanda za a yi a ƙasar Rasha. Sabon kofin Najeriya ɗan ƙasar Germany zai fara wasansa na farko da ƙungiyar Interlochen.